sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Asabar 1 ga watan Janairu 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna birnin Lagos game da matakin da sabon gwamnan jihar ya dauka na rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance dadaddun matsaloli da suka addabi jihar. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin sa na jawabai daga dattawa. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki a cikinta ba. Bisa tsari, ziyara aiki makamancin wato makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar Sarauniya Elizabeth ta biyu a dan lokacin da gwamnatin ƙasar ta bata shawarar miƙa goron gayyata. Tun dai da shugaba Trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goron gayyata. Amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka yi ta daga ziyarar. Fadar gwamnatin wato fadar White House ta ce wannan ziyara za ta kara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Burtaniya da Amurka. Akalla shugabannin Amurkan 12 suka kai ziyara aiki Burtaniya. Amma biyu daga cikinsu ne kawai suka kai ziyara aiki, wato George W. Bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma Barack Obama wanda ya kai ziyara a shekarar 2011. A yau Asabar, China ta kara kudaden haraji akan kayayyakin Amurka na biliyoyin daloli, yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Minista harkokin kasuwancin ƙasar China kenan, wato Gao Fen, yake cewa China ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba, da zammar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yaƙar masu ɗabi'ar yin cinyedu a harkokin kasuwancin duniya. A halin da ake ciki, adadin kuɗaɗen kayayyakin Amurka da China ta ƙara haraji a kansu sun kai dala biliyan 60. Wato daga kashi 5-25, matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da Amurka ta kara kudaden haraji waɗanda suka kai na dala biliyan 200. Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan ɗan bandigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock, mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambatarsa ba. Rahotanni sun bayyana ɗan bandigar a matsayin wanda ke cike da fushi. Ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach da ke bakin teku, inda shi ma daga bayan 'yan sanda suka harbe shi. Shugaban 'yan sandan yankin James Sever kenan yake cewa ɗan bindigar ya shiga cikin ginin ne ɗauke da bindigar ta hannu, wato nau'in da ake kira caliber 45, ya kuma harba mutanen. Shugaban 'yan sandan ya kwatanta ɗan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka ɓata wa rai. Sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba kan wannan hari, amma ya ce yanzu haka ana kan bincike, duk da cewa sun fahimci shi kaɗai kitsa wannan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar Taliban yayi kira ga Amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba. Wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a Afghanistan din. Hibatullah Akunzada yayi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi, yanda al'umma musulmi ke shirin yin bukukuwan karmar sallah. Kungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai har-hara ba, kuma ba za ta hauce barin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga kasar, lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yunkurin sasanta wannan rikici. Irin rawar da kungiyar ta Taliban take neman Amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na Taliban ya mika shine, Amurka ta zama yar ba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta dauki wani mataki akai. Hukumomi a Washington sun ce masu shiga tsakani a rikicin na Afghanistan waɗanda jakada na musamman kan rikicin ƙasar, wato Zalmay Khalilzad ke jagoranta, sun riga sun cimma matsaya da kungiyar ta Taliban kan tsarin da za a bi wajen ce wato wajen janyewar dakarun daga ƙasar. Suna masu cewa ana a nata ɓangaren, ita kuma kungiyar ta Taliban za ta ba da tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin ƙasar ta Taliban wajen kai hare-hare a kan wasu ƙasashe.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, sabon gwamnan jihar Baba Jide Sanyo Olu ya rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance dadaddun matsalolin da suka addabi jihar, waɗanda suka hada da cinkushewar hanya wadda take haifar da ambaliyar ruwa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin mazauna birnin na Lagos.
Kama daga ziyarar bazata zuwa ma'aikatan gwamnati da sauke na ɗan tsaffin gwamnoni da suka yi a jihohinsu, sabbin gwamnonin sun da kufa wajen rattaba hannu akan wasu sabbin dokoki da za su taimaka wajen magance dadaddun matsaloli da ake fuskanta a jihohin nasu. Yanzu haka dai sabon gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance matsalolin Lagos da aka dade na fama da su. Matsalolin kuwa sun hada da ambaliyar ruwa na sama da ake alakanta da cinkushewar magudanan ruwa, da kuma uwa uba gosulo na ababen hawa da birnin Lagos ya yi kaurin suna a kai, sai kuma tarin shara da yanzu haka ya zama ruwan dare a birnin na Lagos. Wasu daga cikin mazauna birnin na Lagos dai sun bayyana mani ra'ayoyinsu game da wannan mataki da sabon gwamnan ya fara dauka.
Gaskiya ra'ayina ya yi daidai, saboda haka cinkoso din yake hana tafiya. Yake har ziga-ziga tara kuma ya zubar da koina, ana ce ba dadi ana ta zagi tsohon gwamna, to karshe ma ya sakaci kamar wancan gwamna ya kama jikinsa. Ba yanzu da ba mun so mu shab-shab, muke so ba mu so mu ga mutu an sashi gaba yana tsohon sanyi, a'a ya taro kare ya sanyi kare ya zafi sosai, ba saboda kare kowane mutane gaba da ya yi sanyi ya yi zafi kada ya hada karfi da karfi, shike da sai mu samu zaman lafiya a garin ma. Kuma muna mun so a ce ga wannan yayi kyau, wannan yayi kyau, sai mu kama ya bata muna masa addu'a. Ko ba gaskiya tala gobe mu ma ce a ai mun ce kana zago ai wannan zamu zaba ba wani a gaban mu kuma.
Eh wannan gora mun ji dadin wannan abu da ya faɗa game da wannan na kan aiki da turshi, saboda gaskiya Lagos muna da matsaloli da yawa. Matsalolin mu number 1 sharar ruwa, in ruwa ya zo da gidajen mutane ga zuba shara a kwata, ga kuma shi a nan wajen gosulo rami zai fara dan kankani da ya kamata a zo a cike shi a gyara shi ka mai zama babba ba da ai ba, da a bar shi haka sai ya zo zama inta gaba daya a rasa mai da ra'ayi, kuma a zo ana neman hanyoyin guje-gujen canja hanya shi ke kawo nan matsaloli ga wannan gosulo. Wannan doka da gwamnati da aje an ta kwarai 100% akan wannan abu mataki da ya dauko, muna fatan alheri kuma Allah ya sa wannan abu da ya dauko shi zai yi ya mike haka daga nan har su har kare wa shekara shi ma 8 ne alduwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamuli.
A gaskiya ra'ayina wannan abu ne mai kyau, saboda magana ta gaskiya ka kamar yanda ya ba da wannan kodan mu ma ya ba mu goyen baya, kuma mu ma ya kara mana kaimi akan mu tashi ci gaba da yin wannan aiki. akasin gwamnatin bayan da ita tayi support din da tima a cikin gari shara ba ta dauka in ka tara ma sai dai ka kona hayaki yana shiga gidan mutane amma yanzu wannan gwamnatin tana kokarin gashi na mun ga loma sun fara share bakin titi kaga su ma suna daga ɗaya daga cikin wanda za su taimaka mana ko kuma a cikin layi za mu kara karfafa share-share da shauransu
karin magana da malam Bahaushe yake wa Lagos dai sun hada da cinkon su ɗakin tsumba makarinki sai an je a inda tsohon gwamnan jihar Lagos Raji Fashola yake mata kirari da Eko Onibaje wato Lagos ba za ta lalace ba shi kuwa tsohon gwamna Ambode kirarin sa ga Lagos shine Itesiwaju Ekwile Ekiko wato dai gabadai jihar Lagos yanzu dai al'ummar jihar ta Lagos sun kasa kunne domin jin sabon karin magana da sabon gwamna na Lagos Babajide Sanwo-Olu zai wa jihar ta Lagos baban gida jibrin murai Amurka daga Lagos
gaida baban gida Jibril masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 4 na yamma da minti 16 ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa Saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa ba sai daga ranar 22 ga wata gogon naku yalle kaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa wannan satin dattawan da za su saki yi ma ƴan ayocin Najeriya jawaban su ne rabaran rabo na kanti daga Kano da Sheikh Tahir Usman Bauchi ga Sheikh Tahir Bauchi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
زمان شي زكاني من المسلمين الكريستا إن التاريخ قرأ دقسك ثم أنا أبوان ديكي بزاو من شي دشيبا lokacin da annabi musallallahu alaihi wasallam yake makka yake fama da matsafa ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai ya buge shi shi masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka bada labarin idan aka zo Habasha wajen sarki Najashi sarki ne mai adalci ba zai bari ai zalunci a gaban sa ko a ƙasar sa ba annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen makka suka aika cewa a dawo da su yayi hana yace ba za a dawo da su ba shi ainihin Najashi din to wannan suka zauna har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina sannan wadansu suka koma suka bi shi daga habashin suka bi shi suka je suka same shi a madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'a mu da addinin mu da mutanen mu shekaru a Habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addinin mu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ma ba dama ya faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in ka ji mutane suna faɗin miyagu maganganu ko waɗansu maganganu to suna fadin magana ne ba na addini bane na ra'ayin su ne ko ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu fada kamar yadda na fada da farko Allah yana da iko ya cika Najeriya gabaki daya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi muzalla bai haka ba yana da iko ya cika Najeriya da kirista ba wani sai kirista amma bai haka ba to sai ya hada mu don ya jarraba mu dukkan mu bayin sa ne kasa kuma kasar sa ce ya hada mu da ita kowanne ne yana ce kasar mu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi fada ba asalin ma duk duniya gaba daya ai mu uwa da yau ba dai ne ai mu ƴaƴan Adamu ne ƴaƴan Hawwa'u ne saboda haka muna kira ayi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junan mu zauna lafiya sannan makwabtan mu kiristoci mu hada kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtan mu ne mu makwabtan su ne sai mu zauna lafiya mu hada kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na dan uwansa yafi masa nasa sai yana iya aje nasa din ya na dan uwansa da ya gani kamar yafi nasa tunda akwai dokan freedom of religion a Nigeria abinda ya gabata a yi kenan kowa ya zauna ya girmama dan uwansa ya girmama addinin dan uwansa a zauna lafiya ai lokacin da Bature bai zo kasar nan ba ai babu kirista daga mu musulmi ne sai masu tsafi sai da Bature ya zo ne sai waɗansu ka ga ai abinda Bature ya zo da shi din nan ya fi namu ya kamata mu aje namu mu yi na Bature suka aje nasu suka shiga na Bature ake kiransu kirista amma kuma duka mu ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi kada a rena juna kada a riƙa zagin juna kada a riƙa kafirta juna a zauna lafiya sannan tsakanin mu da makwabtanmu zan nanata mu zauna lafiya mu girma addinin junanmu zan nanata kamar yadda na faɗa da farko kowa ya yi nasa randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa ina ga ya ga dama zai iya canjawa ba abin da zai hana ya canja kuma ba zan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan Najeriya yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa to wannan yaranta ne duk wanda yake faɗin wannan magana cikin inyamurai ba a haife shi lokacin ya ga wai yakin ba ne da wanda ya ga yakin Biafra ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin inyamurai to mu kuma hakika yakin ya matse mu ya yi mana zafi to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan a bar wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya kana ɗan Najeriya na ɗan Najeriya ka ba notice in bar Najeriya to wannan maganar hauka ne mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa Allah ne ya hada mu kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allah duk abubuwan da za su dami muna roƙon Allah ya yaye mana su amma ba wai ɗan Najeriya ya ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya ba to ya koma ina yaƙi ba kyau yaƙi ba kyau wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su Sudan ta kudu suke neman a raba ƙasa na hankoro ga shi a raba ƙasar yanzu ya suka zama ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba ƙasa to duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi Allah wadai da irin maganganun banza muna Allah wadai da su muna neman a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya amfani ɗan uwansa da abin da ɗan uwansa bai iya ba shi ya iya ya kawo a taimaki juna Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna don mu san juna mu taimaki juna ba ma goyon bayan araba Najeriya ba yara ne Najeriya ba yara ai manyan gobe ne su bari sai gobin ta mu manyan ƙasar ba mu yarda araba Najeriya ba wanda za a ba shi notice ya koma wata wani bangare na Najeriya ba wani wanda zai yarda araba ƙasa muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam
shi ma raba na kanti ya ce
Assalamu alaikum Kirista da musulmi ni ne mai suna raba na kanti Ecuador Ghana number 1 muna kira ga dukkan dattawan arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya ga arzikin kasar mu na faduwa. Don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya. Limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya. Dukan mu kasuwan mu daya, gonakan mu daya, tattawan arewa ku tahi tsaye ai wudu ba domin zaman lafiya. Magana Allah ta ga mana Isa Almasihu ce salama ta nake baku, salama ta nake bar muku, ba irin ta duniya ba. Yohana sura 17 aya 27. Yanzu ko tafiya mutum zai yana tafar gaba ko yana gidansa yana tafar gaba. Don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a ai zaman lafiya da tawan arewa. Ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku. Mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci. Haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci. Ku riƙa wa'azi na zaman lafiya. Ku riƙa wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali. Ba wa'azi na zage-zage ba. Ba wa'azin ta da hankali ba. Muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya. Ba firgita mutane a kan tayin hankali shi ne cin gabanmu ba. Limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya. Mun san su, muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. Bai kamata ana kashe-kashe ba, bai kamata ba, bai dace ba. Muna roƙon gwamnatin ƙasarmu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa. Don Allah, don Allah, a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi, takin zamani ai noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa. Don Allah muna roƙo ƴan arewa, ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya tana daraja. Da ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin Kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana ce Allah ya ɗora mana na riƙon jama'a. Mu yi aminci, mu yi aminci. Mutum mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a, mara aminci kuma yana korar jama'a. Allah ya aje mu ƙabilu daban-daban, haka ya nufata, haka kuma yake so. Saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi. Ubangiji Allah ya sa ƙasarmu ta tsore, Ubangiji ya sa mana albarka. Amin, summa amin. Tagodi.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla. Mahmud kaga gasar Champions League da ake gudanarwa yanzu.
Wasa ke kayawa yanzu haka Liverpool na da maki biyu ko kuma kwallaye biyu, ita kuma Tottenham har yanzu ba ta samu kwallo kudi ba, kuma an ƙara dan minti biyar kafin a kammala wasan baki daya.
Haka ne. To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Da yan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Maurizio Sarri ya cimma daidaito da kungiyar Juventus ta kasar Italia domin komawarsa aiki a can, kuma tuni da ya nemi kungiyarsa ta yanzu wato Chelsea da ta sallame shi duk da yake kontraginsa bai kare ba. Sarri mai shekaru 60 da haihuwa ya yi jira ne kafin kammala kakar wasanni ta bana da kuma musamman wasan karshe ta gasar Europa. Wace Chelsea din ta lallata Arsenal da ci 4-1. To sai dai kocin ya sami ta yin albashi na fan miliyan 6 domin maye gurbin Massimiliano Allegri a Juventus din. To sai dai Chelsea na duba yiwuwar maye gurbin kocin kafin ta sallame shi, inda tuni aka so madanganta tsohon dan wasan kungiyar Frank Lampard da maye gurbinsa. An ayyana kungiyar kwallon kafa ta Esperance ta kasar Tunisia da cewa ita ce ta lashe gasar zakarun nahiyar Afrika ta bana, bayan da abokan karawarsu na kungiyar Wydad Casablanca suka ki dawowa buga wasa domin nuna turjiyarsu akan rashin amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo a wata kwallo da suka jefa amma kuma aka hana. Lamarin ya auku ne a minti na 58 na wasan karshe ta biyu ta gasar da aka fafata a yau Asabar, sa'ad da alkalin wasa ya hana wata kwallo da Casablanca ta jefa ba tare da tuntubar alkalin wasa masu kula da hoton bidiyo ba. Duk da yake an kafa allon talabijin na duba hoton bidiyo a filin wasan, to amma ba a shaida wa 'yan wasan cewa baya aiki ba, duk da cewa jami'ai suna sane da cewa na'urar ta daina aiki. Shugaban hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF Ahmad Ahmad ya kwashe tsawon mintuna 30 yana tattaunawa da jami'an kungiyoyin domin ganin an dawo a ci gaba da wasan, to amma kuma hakan bai samu ba, yayin da su kuma 'yan kallo suka shafe kusan tsawon mintuna 90 suna jiran a ci gaba da wasan, inda daga baya alkalin wasan ya bada nasara ga kungiyar ta Esperance. A bangaren wasan tennis kuma wasu zuratan wasan na duniya guda biyu sun sha kashin mamaki, kana kuma suka yi wa Jarrod a babbar gasar tennis ta French Open a yau Asabar. mace ta farko a duniyar tennis Naomi Osaka ta ji jiki ne a hannun Katrina Siniakova da bata ma cikin jadawalin mafibitan zaratan ƴan wasan duniya a zagaye na uku na gasar da ake fafatawa a kasar Faransa yayin da ita kuma zakarar gasar har sau uku Serena Williams ta shana ta kashin a hannun takwarorta ƴar kasar Amurka Sofia Kenin wato ita ma bata cikin jadawalin zaratan ƴan wasan na duniya Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Sunana Manufosta Adamu, a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za mu farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da angonmu da sahu daya muke a masallaci mu. Amma daukan azumin farko na sai aka cika masallaci dingin kuma majority matasa ne suke ciki da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawama a ciki ne kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce mallam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun hada kai guri guda sun ga kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sani cewa ko ta wani hanya ana bin Allah ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'an ka yake a can zaka nemi ladan ka don haka su sawwakawa talakawa su yi mana sauki to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump da wargidansa Melania za su kai ziyarar aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan ne ba shine karon farko da Trump zai kai ziyara a kasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai wata ziyara wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari ziyarar aiki makamancin wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta bata shawarar mika gurin gayyata. Tendai da shugaba Trump ya haukar ga mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka yi ta daga wannan ziyara. A yau Asabar China ta ƙara kudaden harajin kayayyakin Amurka na biliyoyin daloli yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu rashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hudar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bandigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambata ba. Rahotanni sun bayyana dan bindigar a matsayin wanda ke cike da fushi ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach dake bakin teku inda shi ma daga baya yan sanda suka harbe shi lahira. Shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da bukatun da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba wato tsakanin bangarorin biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a Afghanistan din. Hibatullah Akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Calvin Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.